This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi akan bitoci 22-25. Masu jama'a Niger suna jin mu ne kai tsaye ta gidajen rediyo suna amfani da fara'a da numar da sarauniya da dalo da kuma niya birnin Kwani, yayin da masu kwamfuta suke kama mu koyaushe a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Ali Mustapha Sokoto tare da jama'a Ali ke tabo ku ga shirinmu na wannan lokaci. Bari mu fara muku da kanin labarai.
Akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzomar da aka yi a cikin dare a Bujumbura, babban birnin kasar Burundi, a yayin da zaman tankiya ke kara yin kamari kafin zaben da za a yi. Kuwait ta ce wani balaraban kasar Saudi Arabia ne ke da alhakin kai harin kunar bakin wake a wani masallacin yan Shia da ya kashe mutane 26. Sannan kuma majalisar dokokin girka ta amince da bukatar Prime Minister kasar cewa yan kasar su zaki yanke shawara akan ka'idodin da aka gitta na ceton kasar.
To kanin labarin kenan, bayan kun gama jin su baki daya, mun tambayi tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam Abubakar cewa a yadda Najeriya ta yi kaurin suna game da cin hanci da rashawa, ko Buhari zai iya samun tsarkakakkun mutanen da yake nema ya aiki da su?
Najeriya humurin miliyan 170 ne ya fi a ce ba za a samu mutanen kirki ba, ai kasan wannan ba gaskiya ba ne.
Sannan za mu ji cewa mutanen jihar Ogun suna zaman makoki kan wani mummunan hatsarin motar da ya janyo mutuwar ɗaliban jami'a da yawa a wurin. Kuma bayan Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid na Gombe ya gama ba mu nasiha Ramadan, za mu je jihar Kaduna inda maganar kin ba da bude baki take ta kare.
To maganan gaskiya rashin ba da geran nan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi, to gaskiya ba mu ji daɗi.
Kwara ma a ba kuɗin a yi ma talakawa aiki da shi wanda za su amfana kawai.
To tunda kuma yau Lahadi ce, Grace na tafi da shirin bishara, amma a fara da labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzomar da aka yi cikin dare a Bujumbura, babban birnin kasar Burundi. Yau Lahadi shedin gani da ido suka ba da wannan rahoto a yayin da zaman tankiya ke kara kamari kafin zaben da za a yi a kasar. Jam'iyyun masu hamayya a kasar sun ce za su kauracewa zaben da za a yi domin nuna rashin amincewa su ga begen shugaban kasar na yin wa'adi na uku akan ragamar mulki. Kungiyoyin masu hamayya sun ce za su kauracewa zaben wakilan majalisar wakilai da za a yi gobe Litinin da kuma zaben shugaban kasar da aka shirya yi a ranar 15 ga watan Yuli. Suna masu fadin cewa zai yi wuya a gudanar da zaɓe cikin adalci. Masu caccakar manufar shugaba Pierre Nkurunziza sun ce ya keta ƙa'idar wa'adin mulki biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada da kuma ƙa'idodin yarjejeniyoyin da suka kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. To amma kuma kotun tsarin mulkin ƙasar ta ce shugaban ya cancanci sake yin takara domin majalisar wakilan kasar ce ta zaɓe shi ba waɗanda suka cancanci yin zaɓe ba a wa'adin mulkinsa na farko a shekara ta 2005. Begen shugaba Nkurunziza na yin takara a karo na uku ya haddasa yunkurin juyin mulki a watan jiya. Sannan kuma rikicin da ake yi a kasar ya tilastawa fiye da 'yan kasar 100,000 a cewa zuwa ƙasashe makwabtan Burundin. Yau Lahadi, kasar Kuwait ta ce ta gano cewa wani balaraban kasar Saudi Arabia mai suna Fahad Suleiman Abdulmoshin Al-Kaaba shi ne ɗan harin ƙunar bakin waken da ya kai hari wani masallacin 'yan Shia da ke cike da mutane, ya kashe aƙalla mutane 26 da raunana wasu da dama. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Kuwait ta ce Fahad Suleiman Abdulmoshin shi ne ke da alhakin kai hari masallacin na 'yan Shia a cikin wannan wata na Ramadan. Jiya Asabar, Prime Minister Tunisia Habib Esid ya kokarin inganta matakan tsaro a yayin da dubban 'yan yawon bude ido daga 'yan kasashen waje suka fice daga kasar bayan da aka kai hari wani wurin shakatawa na gabar teku. Mr. Esid ya ba da umarnin a tura sojojin wucin gadi zuwa otel-otel da wasu wuraren yawon bude ido, ya kuma ce za a rufe kimanin masallatai 80 a kasar. Aƙalla mutane 38 aka kashe, wasu da dama kuma suka ji rauni a ranar Juma'a lokacin da wani matashi ɗan ƙasar da ya yi shigar burtu kamar mai yawon buɗe ido ya bude wuta a otal din Marhaba na gabar teku. Yau Lahadi ne kuma majalisar dokokin kasar Girka ta jefa ƙuri'a goyon bayan bukatar gwamnatin Prime Minister Alexis Tsipras na jefa ƙuri'ar jin ra'ayi akan ƙa'idodin yarjejeniyar ceton kasar da kasashen Turai suka gabatar da wa'adin sa zai kare nan ba da jimawa ba. A ranar 5 ga watan Yuli aka shirya 'yan kasar za su jefa ƙuri'ar raba gardama. Prime Minister ya ce tilas 'yan kasar su ne za su yanke shawara akan wannan batu ba tare da ci da ceto ba. Yau Lahadi ne kuma Prime Minister Faransa Manuel Valls ya yi kashedin cewa akwai hatsarin gaske idan girkan ta fice daga amfani da takardun kuɗin euro idan 'yan kasar suka jefa ƙuri'a kin amincewa shawarwari ko kuma ƙa'idodin ceton kasar da aka gabatar. Mr. Woods ya ce shi yana ci gaba da yin imanin cewa akwai yiwuwar cimma yarjejeniya kuma ya gayyaci gwamnatin kasar Girka da ta koma teburin yin shawarwari. Kasar Girka tana bukatar dala biliyan 8 domin ta biya bashin kusan dala biliyan 2 wa asusun IMF kafin jibi talata. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in Amurka ya ce dukkan bangarorin da suke tattaunawa akan shirin nuclear Iran a Vienna suna shirin ci gaba da yin shawarwari har zuwa bayan wa'adin 30 ga wannan wata na Yuni. Jami'in ya ce shawarar da ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya yanke na koma a ƙasarsa domin tattauna batun kafin wa'adin bai damu Amurka ba. Tun da farko a yau Lahadi, tawagar wakilan Amurka ƙarƙashin jagorancin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry sun gana da wakilan ƙasar Iran ɗin ƙarƙashin jagorancin Zarif. Haka kuma John Kerry yana ganawa da wakilan sauran ƙasashe a shawarwarin, wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin da kuma ƙasar Jamus. Wakiliyar ƙungiyar ƙasashen Turai Federica Mogherini ta ce mashawarta za su iya yin sassaucin yi da wajewa idan akwai buƙatar yin haka. A furucin da ta yi wa 'yan jarida yau Lahadi a birnin Vienna, ta ce idan ana buƙatar ƙarin 'yan kwanaki, mashawarta za su yi na'am da haka domin a ƙulla yarjejeniya. Fiye da mutane 500 sun ji rauni, metan daga cikinsu kuma mummunan rauni a sakamakon wata gobara a gandun ruwa da ke wajen babban birnin ƙasar Taiwan. Bisa hatsari ko kuma kuskure, gobarar ta fara cikin matasa kimanin 1,000.
To Juma'a da ta kawo muku labaran duniya daga Washington. Yayin da ake ci gaba da jin irin mutanen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai naɗa ministoci, wasu na ganin kamar jinkirin yana da alaƙa da tankaɗe da rairayin da yake na neman mutanen da ba a sani da ƙi da cin hanci da rashawa ba. To shi ne a taɗin da na yi da shi kwanan baya lokacin da nake Najeriya a can gidansa na Minna, na tambayi tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar wannan magana da kuma ko tsoron Buhari na da tasiri wajen gyara halin jama'a.
To ina fata wannan tsoron da ake jin shi Allah ya sa Najeriya ta canza. Ba shakka mu 'yan Najeriya wani lokaci ba mu san sassauta, sabili da haka ina fata wannan tsoro zai sa sha'anoni su canza. Kamar misali, in baka karamin misali, yanda driver bai da lasan zai dauki moto ya kama hanya ya zo inda ya kamata ya wuce ka ko kuma ya tsaya yana tukin ganganci.
Wanne ne kake ganin abubuwan da ya kamata ya fara tunkara daga cikin dukkan matsalolin da ke fuskantar Najeriya a ganinka?
To abubuwa da yawa. Na farko shi ne tsaro kan wannan nasara, mu kwato kanmu daga wannan kalubale da muke ciki. To na biyu, bayan wannan, bayan tsaro, sai yanda za a yi farfaɗo da arzikin ƙasa, a samu yanda mutane za su daina yawon banza, yanda za su samu aiki, yanda kowa zai tashi gari ma baya ya je neman abin da zai ci.
Ya batun cin hanci da rashawa?
To wannan babban magana ne. Wato zancen cin hanci da matsala, yana da matsala a duniya gaba ɗaya. duniya nan na farko ai su suka kawo ta nan kasan kuma har yanzu muna tare da su sabili da haka kowa a Najeriya yana da rawar da zai taka na ga ya taimaka wayannan abubuwa in ma ba a kashe su gaba daya ba an rage su
wasu ke cewa saboda yadda harkar cin hanci da rashawa ta yi yawa a Najeriya yana da wuya bahali ya samu mutanen da irin wanda yake cewa shi yana so aiki da su wanda ba su da kashi a gindin su kana ji zai samu
to ai ko ina a duniya akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya Najeriya fa mu wurin miliyan 170 ne yafi a ce ba za a samu mutanen kirki ba ai ka san wannan ba gaskiya bane in an duba ba shek ai misali in ka je kawai a Najeriya wallahi za ka tarar mutanen kirki nana ko ina mutanen kirki su yan tsararrun ne da suka yi da yake ayyukansu shine ake gani ake cewa ana samun wannan matsala amma ai Najeriya akwai masu daraja akwai masu mutunci akwai wanda suke rike amana
to General Abdulsalam Abubakar kenan tsohon shugaban Najeriya to ta wani bangare hukumar yan sandan jihar Ogun a can yammacin Najeriya din ta ce ta so mu binciken abin da ya jero wani mummunan hatsari da ya wuce da rayukan dalibai da dama a jihar
Daliban jami'ar Ogo Owoye da ke jihar Ogun 12 ne suka mutu akan titin Shagamu a jihar ta Ogun a wani karon da motar su ta yi da wata babbar mota sun hadu da ajalin su ne a lokacin da bus din da suke ciki ta yi taho mugama da wata babbar mota da ke tafe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Ogun DSP Olumuyiwa Adejobi ya tabbatar da aukuwar hadarin
about 12 of them died on the spot 5 females and 7 males One of them was injured, taken to one hospital in Shagamu.
DSP Olumuyiwa Adejobi yace nan take dalibai 12 suka mutu, mata 5 maza 7, daya kuma da ta ji rauni, an kai ta wata asibiti dake Shagamu don yi mata jinya. Adejobi yace direban babbar motar ya ranta a cikin nakare, za su kama shi ba da dadewa ba, sannan za su yi binciken kwakwaf a game da lamarin don gano mai laifi, don a hukunta shi. Masu lura da abubuwan dake kai kawo a kan titunan Najeriya na alakanta hadarurrukan ababen hawa a Najeriya ga abubuwa da yawa ciki har da rashin kyawun hanyoyi tukin ganganci shan kwayoyi masu sanya maye takankwadar barasa fiye da kima da dai sauransu wanda ke sanadiyar halakar mutane da dama tare da jikkata wasu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Tuwa gaishe ka Hassan. Yan jama kadan za ku ji rahoton musamman kan maganar ba da bude baki a jihar Kaduna amma bari mu fara jin nasihar watannin na Ramadan tukuna.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Hamza Adam Abdulhamid, shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta jihar Gombe. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Azumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi akan dukkan musulmi namiji ko mace mai lafiya mai hankali musulmi kuma wanda yake zaune a gida ba matafiyi wanda tafiyarsa ta kai kasar ba ba mace mai haila ba mace mai jinin haihuwa ba musulunci ya hori dukkan musulmi da dabi'u masu kyau wanda dama can wajibi ne akan kowane musulmi ya zama iya da kiyaye abubuwa kamar haka na daya wajibi ne kiyaye akida wato bauta Allah shi kadai na biyu wajibi ne ya lura da ibada na uku wajibi ne ya lura da muamala ita muamala ta shafi yadda mutun zai yi muamala da dan uwansa musulmi da kuma ma yadda zai yi muamala da dan uwansa makwabci ne ko dan uwansa na jini wanda ma ba musulmin ba koda wace irin bauta yake yi musulunci ya wajabta wa musulmi ya kiyaye masa haƙƙin sa ya kiyaye masa jinin sa ya kiyaye masa dukkan mutuncin sa kamar yadda ya umarni da kiyayewa musulmin ma waɗannan abubuwa kaga dukkan musulmi da ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai cutar da kowa ba ba zai wato musguna wa kowa ba don musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da yahudawa wani lokaci ma makwabtansa yahudawa idan ya sabunta abinci ko ya yanka wata dabba to yakan ce a dauki karfata ko wani yanki daga jikin naman yace a aika wa makwabtansa wadanda ba musulmi ba kaga idan musulmi yayi koyi da wannan kenan zai yi mu'amala mai kyau kuma ita mu'amala mai kyau tana sanya ma mutun ya fahimci addinin da kake so ya fahimta
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila
to mun gode akan maka lamu to da yake gwamnatin jihar Kaduna yana nan kan bakansa da ranar cewa ba zai ba da bude baki kamar yadda aka saba a can baya ba suwa mutanen jihar ba su daina maganar ba
ranar litinin da ta gabata ne gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufai ya bayyana cewa a bana gwamnatin jihar Kaduna ba za ta raba kayan abinci da aka saba bayarwa yayin azumin watan Ramadana da bukukkuwan Kirsimeti gwamnan ya bayyana haka ne a lokacin da yake karbar bakuncin shugabannin addinai da suka kai mashi gaisuwar ban girma Malam Nasir El-Rufai ya ce gwamnatin sa ta soke raban abincin ne bisa la'akari da cewa raban abincin baya kaiwa ga talakawa to koyaya al'umma jihar Kaduna suka ji da samun wannan labari ga abinda wasu ke cewa
sunana Ahmad Sani ana wa ra'ayin gwamnati samun daidai ni ana wa ra'ayin hannan kamar ina ganin damu abun an kawo shi daga can sama mai hukun ya zo ya kawo wajen talakawan da ya kamata a ce sun amfana da shi to baya kawo sai ayi kashin raba ya su can ya saraba abun su sunana Usman Shehu to maganan gaskiya rashin ba da geran nan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi to gaskiya ba mu ji dadi saboda ta yana ikirarin ita gwamnati ce ta talakawa kuma kafin ma nan ai Allah shi ya umarni da kuciyar to su wake ciyarwa daga mawadata sai mahukunta to sai a wannan karar aka ce wai gwamnati ita ta ce ba za ta ciyar ba saboda hanjan wani abu ni kuma a tunani na duk yanda aka ce gashi gwamnati yau ita ta raban abinci to dole sai ya isa da talakawa su kudi me za su yi da gero ko ma haka yakun su za su yi su babba talakawa ƴan uwansu amma gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba za ta ba talakawa to gaskiya mu dai ba mu ji dadin wannan ba saboda ni gaskiya abin ta shafe ni
eh sunana Muhammad Kabiru gaskiya ni a ra'ayina na ji dadin rashin bayarwa da bai ba so tari ana rabawa yawancin mutane ba sa samu sannan kuma nake ganin kwaran ma abba kudin a yi ma talakawa aiki da shi wanda za su amfana kawai
a sunana Aminu Umar gaskiya a ra'ayina babu shakka ni ban damu ba da wannan al'amari kuma ni ina ganin hakan yayi domin kuwa kamar bayarwan bai kai ga talakawa na ƙasa ba wasu mutumin da zaka ga ya fi karfin buhun shinkafa dubu ma amma sai ya ga wai shine yake tattarewa ya je gidan shi ya killace daga shi sai iya dangin shi da kowa zai iya dauka ya ba wa al'umma amma sai ga ya tara gero ya tara kawai sun maida abin tamakar business isu wannan ya sa ma gwamnatin jihar Kaduna ta hangi wannan ta kisa bayar to gara ma da bata dauka ta bayar ba din kowanne mutum ya jira ya ga aiki yafi a ce a bawa wasu kawai mahandama su handama ba
sunana Aisha Abdullahi ina to gaskiya bai caccata ba gaskiya kamata su bada saboda mutunci da adalci
Malam Abdullahi Bayero memba ne a majalisar koli ta shari'ar musulunci a jihar Kaduna na tambaye shi ko ya majalisar ta karbi labarin ganin cewa an saba rabawa al'ummar musulmi gero da shinkafa a duk lokacin da watan Ramadana ya tsaya sai gashi a bana an dakatar da wannan tallafi ga musulmin jihar Kaduna
jihar kullun a tsari irin na addini da karantarwa irin na addini bai wajabta maka abinda baka da shi ka je ka ciyo bashi domin ka yi shi ba kuma shi shugaban nan ya bayar da dalilansa da yasa yace ba zai yi wannan ba alalitar gwamnati ya fada cewa lokacin da ya ga takaddan da aka kawo mashi na ciyarwa da aka saba yi waɗanda ake daukan wannan kayan ciyarwa ana kai musu mutane ne waɗanda ba su da bukatuwa da abin da ake kai musu kamar alal misali da saraki ka dauki buhun shinkafa ka je ka kai mashi ne zai yi da ita ka dauki buhun shinkafa ka je ka ba kwamishina mai kwamishina zai yi da buhun shinkafan ka ka je ka ba sakatarori me za su yi da su ba su da bukatuwa da wannan abin da ake ta kokarin ba su wannan abin da ya yi abu ne wanda ya dace kuma muna fatan cewa idan Allah ya taimake shi akan wannan kyakkyawan niyya to lallai talakan nan da ake yi domin sa zai samu sa'ida
a cewar gwamnan ba zai iya sa hannu ya dibi dan abin da ya rige a cikin dukiyar al'umma da sunan addini ba yayin da mutane kalilan ne suke amfana Nasiru Yakubu Birnin Yaro murya Amurka da Kaduna Nigeria
Kwa gaishe na sauran sun da aiki to jama'a kuna ji wannan rahotanni da sauran shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC inda muke safiya ce har yanzu nan domin karfe 11 ne da minti 20 na safi din ga Grace da Bushara.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin yayi tattaki zuwa karamar hukumar ta fawa balewa a jihar Bauchi inda muka hira da Reverend Estefanus Manu wani mai bishara dake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwo da ya jibinci kashi. Na kuma fara da neman tarihin rayuwarsa.
Ni aiki na da pastor ne. Ina nan a Tambari Baptist Church a karamar hukumar Bagoro. Sannan an haife ni ne a nan tsohon tafiya balewa na da a garin su. Na tafi dai na yi aiki a wurare daban-daban sannan na dawo cikin aikin bishara da nake ciki.
Yawato banda aikin bishara Allah kuma ya yi maka baiwar dori. Ya kai ka fara wannan dori ga da ka yi ko kuma sha'awa ce kawai ta sa ka koyi wannan aikin dori?
Wato tun farko ni ina tare da kanin mahaifina da ya rike ni. To shi yakan yi ɗan jinya kanana masu karya a hannu da sauransu kalan-kalan haka. To sai bai ci gaba ba sai ni kuma na ɗan fara wayo kawai to na ɗauka. Na ci gaba da shi ya zama kamar gado kenan. To a cikin wancan lokacin sai na mutane kan yi zargi wasu wanda yake da wani gani na daban. To sai raina ya ɓaci ba na so irin wannan magana. Sai na zo na bari. To ina nan dai sai da kan ga mutane idan mutum ya samu kariya sai in ga tausayinsa sai in je kaman aboye in je musu jinya. To daga nan so na zo na fito a fili shi ne har yanzu ina kai.
Yawa dama kamar na so ni ma in muka wannan tambaya kamar yadda ka fara bayyanawa cewa waɗansu sukan yi masu aikin dori wani gani-gani kamar wani tsubu ne ko kuma wani asiri ne don akwai waɗanda suke bayyana cewa ma akwai waɗansu ko kuma wani gwanin dori da yakan yi dori da ba sai an je wurin shi ba daga inda kake kawai zai dora ka inda ga dai kawai mutum yana ta ihu ba tare da an taba shi ba sai an jima a ce an gama. To yi mana bayani yadda naka yi bambanta da waɗanda sukan yi irin wannan dori.
A gaskiya ajiya wannan ya zama kamar sihiri ne fa in dai za mu faɗi gaskiya tsakaninmu da Allah. Kun gani a cikin littafin mai tsarki ma bai ce a ɗora mutum kamar haka yadda wadda suke cewa yau mutum ya zo na ɗore shi ba. Amma mun riga mun gane irin waɗannan in ya faru haka ɗin ma da zaran an jima kaɗan za a ga wata rana kawai ka ga ya sake ballewa. To amma ni jinya ne nake tashi in yi sukuro da hikimar zuciya da kuma tabawa yadda Allah ba da basira ɗin da zan bi da hannuna domin ya tafi inda kashin ya balle. To wannan shi ne ainihin abinda in Allah ya ɗora kan ba wata masifa ne ya taso nan daban ba. To an ya samu ɗorin bisa ga ayar Allah ya bayyana cewa lallai hakika wurin da ya sami rauni har aka gyara shi ya fi inda bai taɓa samun rauni ba. To nan ne na ba da gaskiya cewa sai da hannun mutum Allah yakan aiko da abin da zai zama abin al'aji. To ta dalilin haka jinyar mu ya sha bambam da sauran da suke yi wani ya zo ya ɗore sa ɗaya ya ce ya kaka tafi ya warke kenan. Amma in kin lura sosai za ki ga cewa mutane suna tafiya karkace da yawa saboda rashin setin wannan wurin ɗaurin da ya faru. To ba a gyara shi da kyau ba. Wasu ma ba sa ɗorewa wasu kuma kashin kam ya kwanta a kan ɗan wasu ma ɗorewa yake yi. To amma tafiya ba zai kyau ba ko a hannu ko a kafa. Saboda haka ire-iren waɗannan ma a gare ni idan na samu dama nakan sake zan juya shi sake balle shi sannan a jiya shi kuma a mayar da shi a gurbin da daya fita. Yawa dalilin haka idan Allah ya ba mu sa'a sai ga abin yayi kyau.
Akwai ɗorin da yakan gagare ku kai musamman dai akwai irin karaya da za ta gagare ka ɗorawa?
Akwai dalili ko shi ne misali an ce kaba ne ko cinya ne. Sannan ba a fara ɗore shi a tabbacin da ya kamata a ɗore ba. To zai zo ya toshe domin kin san akwai romo a cikin kashi. To idan romon nan ya yi soso ya zo ya toshe kofa ɗin. To ɓangare ɗayan da ɓangare ɗayan ko ka hada in ba hada da na'urar bature ba a kamuwa. To yanayin waɗannan sukan zama guragu. amma muna da dabarar da muka yi ta wurin hikima da Allah ba mu. Ka dubi wani ganye ka dafa shi ka ba mutum ya sha, in ya sha kashin da ya tose in Allah ya baka sa'a sai ka ga ya bude. To da zarar ya bude in ka gurza shi jini zai dawo daga wannan wurin, shikenan sosai sai ya karare. To daga nan Roman zai samu haduwa da wacce in ka tsaya sai ka ga kwanaki ka lashe su za sun kama. To dan haka za a ga ya miƙe da kyau.
Yawa to akwai waɗansu wuraren da idan aka samu karaya yakan zama da wuya, kamar domin akwai kamar waɗansu na kan ga an yi ɗori a haɗa da ko ‘yan itatuwa a ɗaure ko kuma wasu ‘yan ganyaye a ɗaure kamar in kamar ƙafa ce ko hannu ne. To akwai waɗansu gaɓoɓin jiki kamar ko dai a ce baya ko dai da yake da wuyar samu a ɗaure ɗin nan, to in haka ta faru ya kuke ku ɗaura irin waɗannan wurare?
Wato kamar misali mu ce a cikin gababuwar jiki sai an samu rauni daga gadon baya. To gadon baya idan ya samu rauni kashin hakalkari sukan bude domin suna da matsinka. To yayin da suka bude idan mutum ya laganci wannan to zai iya kawo bandeji din nan sai ɗaure jikin ne gaba ɗaya haka, ba zai ɗaure shi da ƙarfi ba. To numfashin da mai suke yi zaran kana taɓa kashin bayan nan za su zo su dinke, to za a ga kashin ya dawo bai sake kumburi ba, to kashin za su dawo yadda ya kamata. To wannan zai doru, amma in mutum bai gane ba to lallai wuraren da suke da wuyan ɗore kenan, ba zai doru ba. A ƙarshen ma wasu yakan zama sanadiyar ƙarshen kwanakinsu.
Ita karaya hatima.
Amma in kashin hakalkari ya samu rauni, to shi kashin hakalkari in ya samu rauni za ka ga kamar ya samu a cikin hakalkarin ne, amma daga garin baya ne inda mahaɗan kasuwan suke. To za su lume a ciki.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon namu Reverend Estefanus Bano, Pastor Ecclesia Tambari Baptist a Lusa, ƙaramar hukumar ta Fawa Balewa, alheri ke cewa bari ƙaunar Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaida Grace Allah ya kamar rana ta yau mu ji sabon bishara. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe, labarin matakaici.
Akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzomar da aka yi cikin dare a Bujumbura, babban birnin ƙasar Burundi. Yau Lahadi, shirin gani da ido suka ba da wannan rahoto a yayin da zaman tankiya ke ƙara kamari kafin zaben da za a yi a ƙasar. Yau Lahadi, ƙasar Kuwait ta ce ta gano cewa wani balaraban ƙasar Saudi Arabia mai suna Fahad Suleiman Abdulmoshin Al-Qaba shi ne ɗan harin ƙunar baƙin waken da ya kai hari wani masallacin ‘yan Shiya da ke cike da mutane, ya kashe aƙalla mutane 26 da kuma raunana wasu da dama. Yau Lahadi ne kuma Majalisar Dokokin ƙasar Girka ta jefa ƙuri'a goyon bayan buƙatar gwamnatin Firayim Ministan ƙasar na jefa ƙuri'a jin ra'ayi a kan ƙa'idodin yarjejeniyar ceton ƙasar da ƙasashen Turai suka gabatar da wa'adinsa zai ƙare nan ba da jimawa ba.
To jama'a, abinda ya sauka kenan a wannan shiri na wannan Lahadi, wanda kuma wannan da yake Lahadi ɗin ce shi ne shirinmu na ƙarshe na wannan ranar, don ba mu da shirin da muka saba kawo muku da daren na ƙarfe 9:30 a ranar Lahadi ba wannan shiri, saboda kan mun baku yanzu sai gobe da safe da Allah ya kama, muke fatar sake bullo muku da shirin farko na ƙarfe 6 da safiyar gobe da kuma na biyu da ƙarfe 8. Yanzu kamar da dukkan wannan sashen wasu murya Amurkan da muke danuwa zuwa misalin ƙarfe 11:30 na safe, musamman ita Juma Ali da Yemi da ya ba da umarni da injiniyoyinmu ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.